Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can Jamhuriyar Niger za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar internet ta voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zabe ko nade, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Allah ya yi wa alƙalin kotun kolin Amurka Antonio Scalia, wanda ya fi kowane alƙalin kotun dadewa rasuwa. Antonio Scalia, wanda ake bayyanawa matsayin mai cike da basira kuma mai matukar ra'ayin riƙau, ɗan shekaru 79, ya rasu ne jiya Asabar da safe a wani wurin shakatawa da ke yammacin Texas, inda rahotannin farko suka nuni da cewa ya yi mutuwar ajali ne. Fada White House ta bayyana saƙon ta'aziyar shugaba Obama ga iyalan Scalia da kuma babban alƙalin kotun koli John Roberts. A wata sanarwa da ta fitar, shugaba Obama ya bayyana Scalia a matsayin haziki kuma alƙalin da ya nuna ƙwarewa, wanda yake da ƙwarjini da kima a idanun abokan aikinsa. Gwamnan jihar Texas Greg Abbott ya bayyana shi a matsayin mutum mai tsoron Allah, mai kishin ƙasa, wanda kuma ya yi tsayin daka wajen kare kundin tsarin mulkin ƙasa. A shekara ta 1971, shugaba Richard Nixon ya zaɓi Scalia a matsayin lauyan ofishin tsare-tsaren harkokin sadarwa. Daga baya, shugaba Ronald Reagan ya zaɓe shi alƙalin kotun gudunmuwar, wato gundumar Columbia, inda ya fice musamman sabili da irin salon rubuce-rubucensa a fannin harkokin shari'a. Ya burge gwamnatin jami'an Reagan matuƙa, aka kuma zaɓe shi ya zama alƙali a kotun koli a shekara ta 1986. Ya maye gurbin William, wanda aka zaɓe shi babban alƙali. Scalia shi ne ba'amurke ɗan asalin ƙasar Italiya na farko da aka zaɓa alƙalin kotun koli. Ya kuma kasance mai faɗar ra'ayinsa kan kowane batu. Yana gaba da zubar da ciki da 'yancin ƙananan jinsuna da abin da aka ya kira ajandar 'yan luwaɗi da maɗigo. Ya kuma yi fice wajen yi wa lauyoyi da suke gabatar da shari'u a gaban kotun tambayoyi masu zafi. An kuma ambace shi a matsayin alƙalin da ya fi kowane ban dariya a kotun. Scalia dai shi ne kaɗai da ɗaya ɗa tilo na iyayensa, waɗanda ainihinsu 'yan ƙasar Italiya ne. Ya yi girma a birnin New York, ya kuma yi makaranta a jami'ar Georgetown, daga nan ya tafi jami'ar Harvard, inda ya yi karatun lauya. Ya rasu ya bar 'ya'ya 9 da jikoki 23. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa jiya Asabar cewa an shiga wani sabon babi a rikicin Siriya, bisa ga cewarsa shawarwarin da za a ɗauka nan gaba, ko dai za su kai ga kawo ƙarshen yaƙi ko kuma su haifar da mawuyatan zaɓin da za a yi nan gaba. Kerry ya shaida wa wani taron harkokin tsaro da aka gudanar a Munich, jihar wato ƙasar Jamus, cewa fatanmu ita ce wannan makon zai zama makon canji. Ya ce shawarwarin da za a yanke a cikin kwanaki ko makonni ko watanni masu zuwa za su kawo ƙarshen yaƙi a Siriya. Idan kuma aka yi zaɓin da bai dace ba, za su iya buɗe ƙofar tsunduma rikicin da ya fi na farko muni. Ya jaddada gagarumin goyon bayan Amurka ga abokan ƙawancenta na Turai, yayin da suke fuskantar manyan matsaloli biyu da suka haɗa da kwararar 'yan gudun hijira da ke gudun yaƙin basasan da ake yi a Siriya, da kuma yanayin rashin tabbas a Ukraine, inda ake kai ruwa rana tsakanin gwamnatin Kiev da masu ra'ayin aware na Rasha da Rasha ke marawa baya. Babban jami'in diplomasiyan ya kuma yi jawabi mai tsawo kan yunkurin ƙasa da ƙasa game da batun tsagaita wuta a Siriya, da kuma inda za a maida hankali a yunkurin ganin an kai kayan agaji ga farin kaya da ke matuƙa buƙata a wani yanki na Siriya. Shugaban Jamhuriyar Nijar Isuf Mamadu, da ke neman wa'adin mulki na biyu, ya gudanar da yaƙin neman zaɓe a jihar Maraɗi, inda ya bayyana cewa a wannan karan talakawa za su sha roman demokaraɗiyya. A kalamansa, wannan karan dambu zai sha mai.
matsalolin Niger yawa gare su kun san ko aka ce shi dambu in yayi yawa bai jin mai amma mun dauki sabon alkawali cikin wannan barin goro na biyu alkawalin ci gaba da samu wannan dambu mai har lokacin da ya ji mai in Allah yarda a cikin wannan kundi mun kace za mu samu mai na miliyar 8,200 wannan dambu za ya fara jin mai in Allah yarda mun dauki alkawalin ci gaba da karfafa kwanciyar hankali ta daure a cikin kasar mu a cikin wannan kundi zamu ci gaba da amfani da wannan tsari na Niger su ci da Niger kenan wannan tsari zai taimaka muku sosai da sosai zamu ci gaba da aikin gyaran kasa hanyoyin mota na kolta da na dade da taimaka mai ilimi da tattalin lafiyar jama'a da ba jama'a ruwan sha da ba da ayyukan yi musamman wajen matasa shekara 25 a Niger sun sani in mutum ya ce musu zai ba su riga za su dubi tawuyar shi to waɗanda suka ce za su ba ku riga ku dubi tawuyar su ni ga rigar da wuya na sakamakon aiki shine shan aiki zani shekara 5 masu zuwa in Allah ya sa a Niger 21 sun bani goyon baya
kiman da jam'iyyu 43 ne ke za su marawa Isu Muhammadu Baya a 2016 shugaban kawancan waɗannan jam'iyyu 43 Alhaji Sanusi Tambari Jako a gidan runji da jawabi
mu 43 muke goyon bayan Muhammadu Isu gashi nan shi shugaban kasa to mu mun yarda da Muhammadu Isu muna kira gare ku ku duka ku kare yarda da shi 21 ga wannan wata ku tashi kwanku da kwalkwatar ku duk ku zuba mishi kura shi zan shiga ban kasa to mu da mun bace amma Allah ya maido mu ga hanya to duk wanda yau bai bi Muhammadu Isu ba ku mishi suna batacce
rahoton Shuaibu Mani daga jihar Maradi Jamhuriyar Niger Papa Roma Francis ya fara ziyara a kasar Mexico jiya Asabar inda ya kira ga shugabannin kasar su adalci su kuma samar da tsaro a kasar da aka shafe shekara da shekaru ana fama da tashin hankali dake da alaka da safaran miyagun kwayoyi da cin hanci da rashawa da kuma talauci Papa Roma ya sheda wa shugaban kasar Eric Pena Nieto da yan majalisar da suka taru a birnin Mexico cewa hakkin su ne taimakawa al'umma su sami abin da suke bukata a rayuwa da kuma ruhaniya da ya hada da muhalli da ayyukan yi da kuma yanayin zaman lafiya a kasar da safaran miyagun kwayoyi ya haddasa rashin gaskiya tsakanin rundunar yan sanda inda kuma tashin hankali dake da nasaba da miyagun kwayoyi yayi sanadiyar rasa sama da rayuka 100,000 cikin yan shekarun nan Papa Roman yayi gargadi kan yiwuwar fifita masu hali da watsi da sauran al'umma yace tarihi ya nuna duk lokacin da muka maida hankali kan neman abin duniya da fifita kalilan aka kuma yi watsi da sauran al'umma ko bajima ko badade kasar za ta zama tushen cin hanci da rashawa cinikin miyagun kwayoyi nuna wa waɗansu al'adu wariya rashin hankali da wato tashin hankali da kuma safarar bil adama dubban mabiya 100 katolika sun yi ta shewa lokacin da yake gabatar da jawabin a wani jawabi daban ga limaman kasar Mexico Papa Roma Francis ya yi kira gare su tsayin daka wajen haramta safaran miyagun kwayoyi da cin hanci da rashawa ya kuma kalubalanci shugabannin ecclesia su haramta abin da ya kira barazana ga safaran miyagun kwayoyi da ke dai kamari ga al'umma to kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC masu neman jam'iyyar su ta Republican ta tsaye da su takarar shugaban kasa sun fada a wajen muhawara da suka yi jiya a Asabar a jihar South Carolina cewa bai kamata shugaban Amurka Barack Obama ya zabi wanda zai maye gurbin alkalin kotun kolin wato Scalia wanda ya rasu ba a maimakon haka ya kamata a bar batun ga wanda zai gaje shi
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. yau ma shirin na jamhuriyar Nijar ne domin ko sati mai zuwa ne za a gudanar zabe idan Allah ya kai mu to duk da yake saura ƴan kwanaki a gudanar da wannan zaben to sai dai kuma har yanzu wasu sassan kasan na korafi akan lasisin jefa kuri'a wato katin zabe wasu na cewa katin zabe ya shigo hannun su ba da matsala ba wasu kuma na cewa sai da suka ci kwakwa wasu kuma cewa suka yi tubarkalla wasu kuma cewa suka yi ba yabo ba fallasa wannan ne yasa wakilanmu daga sassa daban-daban suka tattauna da mutane kuma daban-daban akan wannan katin zaben har da hukumar zaben ha kuma a ci gaba da kawo muku takon sakan da ake yi akan zaben fidda gwani na karamar hukumar Sokoto ta Arewa yau dai wannan zaman dirshin ya kawo karshe shi ma za mu fede muku biri har wutsiya da farko bari mu fara ya da zango a birnin Maradi tare da Sha'ibu Mani ga kuma wanda Sha'ibun ya tattauna da su
sunana Haladu mama wanda ake ce mun manje
to ya kan sokati
na sokati ta ta zabi
kan so ta kan lokaci
na so ta kan lokaci yadda aka fara ban tamaran nan na shida
sunana Zainab Musa Gado amma haisan na da mini cikin gari Maradi na amso kati na saboda ina so in gwada ni cika kai kasa ce in zabi shugaba wanda nake so kuma na samu ta ba cikin bata lokaci na samu
kai ka samu
eh ni gaskiya na samu ta
na samu kai
alle ni ma na samu ta
sha
na samu kati ta da tam iyali na
sunana Muhammadu Kwanda mamba ne na komiti na rabon kartoci a arrondissement du
ya rabon katin ki tafiya
ga rabon kati dai da farin an fara shi dai da kyau amma kowa ya gani yanzu yanda ta hiya rabon kati ta kuma abin wani surare da yawa a cikin da'irar Maradi sun bar ba da wannan kati
hujja
to wannan hujja dake da kwai shine cewa tunda fara sadda mutanen suka fara wannan aiki president regional da yazo duka ya sa an kafa committee kowace arrondissement kowace karce to wannan committee suna aiki aka ce musu su fara aiki abinda za a ba su yana biyo baya suka fara aiki ba ko avance kule committee komino su suka samu cikin kudin dan karbiran din su suka ba su dan avance haka nan da aikin kai ya dakata to yanzu ga tahiya na tahiya ɗan sayanin ma gaba daya sun kizuwa Maradin su zo cikin da'ira su zo su siran control le committee dan su ga musu matsalolin da ke da kai kuma su ma wanga wanda ke aikin rabon karta din a ga musu cikin halin da suke menene za a ba su ya ne za a yi inda tunda fara an ci musu ma ba ku da komi ɗan party politics duk za ku duka za su duka ku an sharshi wannan duka ba matsala amma ya kamata duk abin da za a yi a ba mutum haske a ga mai gaskiya ga abin da za a baka ga yanda za a yi
yanzu ba ba ku komi ba na sa aljihu
yanzu an da ke wannan rabon kati ba ba su komai marasa aji shi yasa kowa ga wurare sirri
a can birnin Kwannu kuma ga Haruna Mamman Bako da yadda rabon kati ke gudana
babu wata matsala mai yawa komai na tafiya kamar yanda kamata in ji Alhaji Wane
lalle rabon kati abu ne wanda sai mutun ya daure wajen neman shi to muna kira da duka magoya bayan mu muna fatan su tabbatar da kafin wannan lokacin kowa ya samu karti kitai ta zabi kinan ga mutun ya dibi yazo gobe bai samu ba shi hakuri shi zo bai koma ba a'a shi daure shi koma har shi tabbatar da ya samu takarda ta jihuwa ita ce ke baka dama ka zabi wanda kake so akwai wa'ansu wurare mai masu rabon karti tukan na sun kai dan me wani wuri kuma aiki yana taya da kyau ana rabawa mutane suna zuwa suna samun kartuka su ce mu ce alhamdulillah
shi ko Alhaji Sarki mai kayan gini kusa a jami'ar Modern Lumana Africa Region birnin Kwanne cewa yayi abin godiya ne ganin cewa ayyukan rabon kartukan zaben na ci gaba da gudana ba tare da an samu wata hatsaniya ko guda tsakanin ƴaƴan jami'u daban-daban da ke wakilci a wuraren wannan aiki sai dai fa da kanan ya ce akwai ni digil cikin tafiyar wannan aikin na rabon katutukan zabe yanzu haka
bisa kan rabon katoci da ake yi nan ga muna ma Allah godiya da yake nan Kwanni ba mu samu wata hatsaniya ba ko kuma rashin fahimtar juna hakan ga a tsakaninmu saboda Allah ya fahimtar shi mu cewa kaman nan Kwanni dai kuma siyasa ra'ayi ce illa matsalolin da aka samu kadan ne da za a samu dan karce a cikin wani karce
su ko masu zuwa wuraren neman katutukan zabe cewa suke yi akwai matsala sosai cikin wannan aikin
gaskiya mu ga wannan matsala ta ban ka ce mu ce gaskiya muna fuskantar matsaloli da dama saboda mu ka ce fada ne kana sai sama kuma da dukkanin family mu amma da nan wa da nan kan na mun kai mu goma duba mu samu abin mu
daga magaran ga wakilin sashen Hausa Tamar Abal da Natas Arabar
gaki da kati a hannunki naki ne kika amso ko karaga kamar da dama
wallahi na samu kati na amma ni ba shi ba amsa kati ina zama a gida makocin mu yaje kwaso mu dukkan
tutu mu ne wannan ne ke gani a hannunki gake ba kika je
ka a ba ni ba na je na amso ina gida kawai makofci na ce mini ga takardun mu duk ne gidan ya ka hada ba ne gidan mu ba duke gama na kawo na zama na ni na ware na mu kin ga sana anuna kuma wannan ba na an bane ba zan bada a rida ma ba arma
to ya kike ganin raban kati
a raban kati bai ba gaskiya bai ba dan ka ce in ba dai kai ba kaje da kanka dami mutun da makwabci ya je dauko katin ka to in bai ka maka ba fa kaje ka ci shira ido ai bai kamata ba gaskiya
to ke me yasa biki je ba
yo ka in je riga ne je dauko kawai ina zama ina shirin in je ce min ga su ba kartotin gidan mu na ni ba hadda da bare in gidan mu ba ko daga ga sunan in gidan mu sai kwaso ka min yanzu ba bar masu in ba kin ga ita wannan amma kamar aka aiheta aka huta amaka kuma me wannan ci domestic amaka to ina ga mina da aihuwa maka
sunana madam aikore maryama baro
to maryama kin samu katin ki
eh to kati da mai gida dai a tura na su aka samu da na yara ni ta sai an kai sati guda na tai da kaina da naje da kaina nace a diba mini maryama baro da aka diba ba a gani ba he na amshi register da kaina ko da ni ba sai na ga maryama da na ga maryama bako sai na ƙara diba can gaba na ga sunan uba da sunan uwa shine kenan sunana da error aka sa maryama bako ni kuma sai maryama baro sai ya kwatanta mini yace duk flipper din kartoci haka nan ne duk an yi ta error
kenan kina iya zabe da ita
ina iya zabe yace mini ina iya zabe tunda dai sunan uwa da na uba ɗaya ne kenan da kartin zani can bisa register ma maryama bako ne ina iya yin zabe
kowane mai unguwa yana aikin raban katin zaben ne da wani kwamiti da yake kumshe da wakilan yan siyasa da na yan horo hula hakan ta sa na nemi jin ta bakin mallam abdu mallam na bangaren yan adawa a gidan baruma na unguwar jagindi
abdu mallam muhammad
kaman
ne matsayinka a nan wurin matsayina nan member ne na raba kart da sunan adawa mu uku ne yanzu nan da sati kunu sai an adawa suke raban katin wannan dare da rana suke raban wannan kuma ni kaina bin samu katina ba
shi ko sulaiman mun barma ya jiwo mun ne daga bakin hukumar zabe ta seni shin ko ina aka kwana game da wannan raban katin zabe ga bayan da mallam wada Nafi'u yayi wasulan
yanzu zuwa yanzu muna iya cewa abubuwan suna tafiya daidai kamar yadda ake so saboda gaskiya yan kasa suna tafiya suna amsa katutukan su na zabe kenan muna iya mu ce abin yana tafiya daidai kuma muna tsammanin daga nan zuwa 20 ga wata wannan na February ke mutane sun tafi kowa ya amshi katin shi na zabe dan muna ƙara jaddada mutane mun watsa labarai cewa kowa ya tafi amso katin shi ta zabe kamin 21 ga wannan watan da muke ciki cewa ranar zabe dan saboda ranar zabe ba a amsa katin zabe kenan ya kamata mutane su san da cewa doka ce ta sa haka kuma suna iya suruga su amso katin su ta zabe
kace abubuwa na tahiya kamar yadda ake bukata shin kana nufin babu wasu matsaloli da ake fuskanta ku
ɗan matsalolin da ake samu duka matsaloli ne wanda mu a wajen mu ga kungiya mai zaman kanta cewa seni muna iya mu gyara su ba wai matsaloli bane masu kawo cikas cikin tahiya wannan ta zabe
ɗan adawa na kwatanta cewa ai sun gano inda ake satar katocin zabe da inda ake saida su shin kuna da masaniya ko hukumar zabe akan wannan matsala
to ni dai yanzu abin da zan faɗi a rana dai ta yau har yanzu ɗan adawa ba su rubuta ba suka ce dindindin ga inda ake sata katin zabe kuma ga wanda yake sata katin zabe kenan muna ƙara wayewa mutane kai inda akwai abu da yake kawo cikas cikin wannan tahiyar ta zabe ba wai hutawa bane kadai za ku yi cikin jarida ko kuma cikin talabijin ku ce an yi kaza a'a rubuta ne kamata ku yi ku aiko wannan hukumar ta zabe kuma takardar ta ku in kun aiko ku bi sau da kafa ku gani in ba a ci galaba ba kanin ku hoto ku rika cewa ga yanda aka yi kun kawo ku kanku ba a shahe muku hawaye ba
to kafin mu kammala shirin bari mu leƙa jihar Sokoto a cikin karamar hukumar Sokoto ta Arewa inda bayan kwashi kwanaki 80 cur masu gadin Qur'an suka ce sun kawo ƙarshen gadin Qur'an da suke cewa ba kirga ba abin da yasa so kai kotu amma kotu kuma tace ba ta da hurumin sauraron wannan ƙara ta su wannan yasa dan takarar da ake gadin Qur'an domin sa Abdullahi Hassan ya shaidawa Murtala Faruk sanin da cewa ba amfani magoya bayan sa su ci gaba da gadin Qur'an
to gaskiya wannan hukunci dama muna zaton shi saboda su bangaren sun riga sun ga mana yanda za a yi dama tun farko sun ga mana su suke da alƙali duk yanda suke so haka za a yi, amma wannan abin ba ma ni ya shafa ba, al'ummar Sokoto gaba ɗaya ya shafa. Da ta ni ne ka sani, kuma duk al'umma sun sani da ba zan ma yi takarar ba. To amma saboda koke irin na al'umma shi yasa, kuma alhamdulillah ni dai na yi iya kokari na, Allah ya gani su ma mutane sun gani. So abun da ɗaya rage mana yanzu kaman zalunci ne, Allah ya ce ka nemi haƙƙinka gurgudun yanda kake iyawa saura ka bar mai. Mun nema mataki na farko, yanzu za mu je mataki na biyu, kotun ɗaukar ƙara, daga nan ma za mu je har kotun ƙoli. In wannan abun da suka yi shi ne ya tabbata, ba mu da abun da za mu yi, shi kenan.
To ina batun kenan zaman dirshan da kake yi da kai da magoya bayanka a ofishin jam'iyyar APC na tsaron ƙuri'un da kuka tutiyar ko kuke tutiyar cewa har yanzu ba ki riga su ba.
To ai da muka je kotu alƙali bai ma yi maganar ƙuri'a ba, abinda ya ce ba ya da hurumi, doka ba ta ba shi dama ya saurari ƙorafin mu ba.
Haka kuma Murtalan ya nemi jin ta bakin shugaban jam'iyyar a ƙaramar hukumar, wato Alhaji Abdullahi Dangogo, inda yake cewa
kotu wani wuri na inda ka raba ƙarya da gaskiya. To mutum na ya ce shi adda gaskiya, kace ka adda gaskiya, sai doka da kai ne kai kotu. Sai kotu ta dawo ta ce to wanga abu da kake magana da bana ka bari ka bari, kamar sai inda bagire ne yake. To kaga sai kuma alhalin mu adda bagire nan, mu an ga bagire nan, kaga sai mu Allah godiya.
To ma saware Ahmadu wakilan namu gaba ɗayan su daga jamhuriyar Niger, da Murtala Faru Sanyinna daga Sokoto Nigeria, sai Chubahiro Jiodone wanda daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim yake cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Yanzu kuma ga rahoton na musamman a wannan makon.
Garin Dikode na daga cikin garuruwan da ayan kungiyar Boko Haram suka yi kaka gida a ciki a baya, da kuma ke da tsarin kilomita 86 daga babban birnin Maiduguri. Wannan gari na Dikode na da ƙauyuka da dama, wannan rake batun cewa wasu ayan kungiyar Boko Haram sun maida wasu kasuwanni nasu, inda su kaɗai kan ci irin waɗannan kasuwa ba tare da wanda zai ce musu umfa ba. Sai dai makonni biyu da suka gabata, rundunar sojan Najeriya ta musu kwaf ɗaya, inda aka ce ta hallaka fiye da guda 100 lokacin da ta kai musu samame a daidai lokacin da suke cin irin wannan kasuwanni. Wannan garin na Dikode yanzu haka a cike yake da ƴan gudun hijira da aka yi kiyasin cewa sun fi 50,000, da kuma suka fito daga kananan hukumomin Mafa da Goza da Bama da Kalabalge da Gamborun Gala da kuma Dikkon Kanta. Na da ya zaci wannan gari na Diko a karo na biyu, sai dai ban ga wani abin da ya soyayya ba, musamman ma ta bangaren ƴan gudun hijira da ke tattare a waɗannan sansani, musamman ma na abin da ya danganci abinci da ruwan sha. Tunda farko dai mun kama hanya ne cikin tsatsauran mataki kan tsaro, yayin da jami'an tsaron ke rike mu akan hanya, suka bude wuta ne kan duk wani abin da suka gani na kaman zama barazana akan titi. Ga ma yadda tafiyar namu ta kasance. Samu wannan gari ne dai karkashin tabugar mataimakin gwamnan jihar Borno Honorable Usman Mumman Durkwa. Sai waɗannan ƴan gudun hijira mafi yawansu tsofi ne da ƙananan yara, suka kuka masa kan ƙarancin abinci da kuma ruwan sha da suka ce suna fama da shi kamar haka.
Musa ba abinci baba?
Ba mu samu ba tukuna gashi, ba mu samu ba har yanzu gashi. Yara karana suna jiba, muna nan ba ya mu samu komai ba yanzu.
Kai ka samu abinci?
Kwanana hudu wallahi ban samu abinci ba. Kwanana hudu na rensa da Allah. Kwanana hudu ne ban samu abinci ba. Na rensa da Allah.
Ganin cewa nauyin hukumar samar da agajin gaggawa ta nema ne da ta samar da abinci, ta kuma gwamnati ta samar da kayan miya da dai sauransu, hakan yasa na tambayi shugaban hukuma na Shiya Arewa maso gabacin Najeriya Alhaji Muhammad Kanar ko ta ina ne wannan matsalan yake.
Matsalar wajen dafawa an yi gun dafawa guri ɗaya, ya za a yi a ce mutum 50,000 da wani abu za a dafa musu abinci a tukunya ko 10 ko 20. To dole shi ne muka ce yanzu an ware kowane local government wanda suka yi niyyar zama, to za a bar musu tukunyarsu daban don da masu dafa musu su zama daban, amma ba zai zama gurin dafawa ɗaya ba.
Na hango wata uwa kuma tare da wata ƴarta da bata wuce 2 shekara da haihuwa ba, da wani babban kunar wuta a kafanta, wacce ce ƴarna ta samu wannan raunin ne sakamakon lawa gidajen su wuta da ayan kungiyar Boko Haram suka yi cikin dare lokacin da suke cikin bacci.
Ko Hausa ne? Kuma kira kurin.
Ayya, wuta ne kona ta?
Are.
Sai dai duk da irin wannan gudun tsira da rai da waɗannan mutane suka yi zuwa wannan sansani, sai da wasu maharan da ake tsancewa mata ne su biyu suka kutsa cikin wannan sansani suka tara babu man da ke jikin su, wanda aka ce sun yi sanadiyar mutuwar mutane kusan 70 da kuma raunatar wasu da daman gaske, kamar yadda shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno injiniya Satomi Ahmed ya shaida mun lokacin da suka yi jigilan waɗannan majinyata.
Suicide bombers ne guda biyu suka zo suka yi kemanetin a cikin garuruwa kuma guda biyu, tunda a kambin ma kamar suna zaman gari-gari ne to yadda aka tsara su. So a wannan kambin kuma a kalla ne gidayenmu na ƙarshe da muka yi yana nuna mana kamar muna da wajen mutum 52,000.
To shin wani hali ne mutanen da ke zaune a waɗannan sansani ke ciki ne ma?
Ni banda lafiya ba na karɓa abinci, banda lafiya inda yana wata rana inda ya kai za mu ci.
Wato saboda ba za ka iya fita ba ne karɓi abincin koya?
Inda na fita rana zai ji na wannan sojojin da suka je gari mu wannan su binge mu.
Sun binge ka? Shi ne rashin lafiya kama ka? Ina ne ke ma ciwo?
Baya ne sai ka buge.
Yau wata mu shida da wani abu. Gaskiya yanzu cikin sati biyu kwanan ya fi na dan daɗi. Muna sabu abincin kadan-kadan kuma mutane masu iya rayawa. In ka shiga lalai da safe nan ka shiga hanya kamar da bayan azhar kora haka za ka samu abinci. Dan karfe shida za mu fita. Bayan kuma sai an sake wace gari tukuna kuma za mu samu abinci.
So nawa ake ba ku abinci a rana?
Daya.
Wani abin takaici ma dai shine yanda ake samun karuwar marayu a sansanin yan gudun hijira da ke fadin jihar Borno, wanda shugaban hukumar samar da agajin gaggawa ta jihar wato Sema takaice injiniya Ahmed Satomi shaida mun cewa yanzu hakan suna da marayu fiye da 23,000 da ke tagarar ramba a irin waɗannan sansani.
Abun tausayi ne duk da kokarin da gwamnati take yi. Yanzu alhamdulillah muna da data yana nuna wanda basu tare da iyayensu wajen 23,000 da wani abu da 336 across camps din mu gabaki daya wanda muke da datan su.
Marayu kenan. To wishin wani irin matsaloli ne za a iya cewa shugabannin kananan hukumomin da ke tattare da irin waɗannan yan gudun hijira ke fama da shi? Ga dai abin da Honorable Abdulrahman Abdulkarim na karamar hukumar Gamborun Galanke cewa game da matsalolin da suke fama da shi akan hanya.
Damuwar mu kuma daga Dikuwa zuwa Gamboru hanya din ba kwalta. To har yanzu kuma yanzu irin ya irin yan ta'addan nan ba su da ƙarfi, ba da wani lokaci zai tuzo su boye sa wani bomb su tafi da sauransu to kar a bar mutane a jiya taka inda kwalta ne ba su tona su sa bomba. To damuwar mu akwai dan kwangila wanda aka ba su aiki wani kamfanin Chinese kuma riga an biya suna ka aiki tukuna saboda rashin tsaron nan ya sun tashi. Muna yin magana yan majalisar mu har su bi kadin mu cewa yi mana wannan kwalta.
Da kuma hango wasu tsofin mata da kananan yara na ta kankaran kanzon da ke karkashin tukunya, da alamu kuma shi ne kawai abin da suka tsira da shi. Ga ma yadda na ga suna kankarar tukunyar.
Raja, me kike yi? Wannan kina wanke kike, kina son wannan kanzon ne? Ki za ki ci? Kuna ci ne? Kuna jin yunwa ne?
Duk da wannan hali da ake ciki dai, na kuma gano wani mai injin niƙa wanda da alamu shi kaɗai ne a cikin wannan gari na Dikwa ke ta faman yi wa mutane niƙa kyauta, wanda ma ya shaida mun cewa sojojin Najeriya suka taimaka mishi da man da yake zubawa cikin wannan inji don tallafawa waɗannan mutane da suka tagayyara.
Kuna kuke niƙa ran? Ko ake ga muku niƙa? Ko na muke samu mai da kuke zuba? Ko dai kuna ana ba mu?
Ganin yadda wannan sansani ya cinkoso da yawa, tuni dai wasu shugabannin kananan hukumomin suka fara jigilar jama'ansu zuwa wasu sansanin na daban, kamar yadda shugaban karamar hukumar Mati Alhaji Abba Bashir ya shaida mun.
Ku lokal gwamnati masu guda 6-7 muna da jama'a nan Jikwa, kowa ya san adadin mutane sa. Za mu debo mutane mu kai su Maiduguri kamar yadda wayansu sun tawo da kansu.
Yanzu Maiduguri za mu maido wannan mutane kenan.
Maiduguri za mu maido don Allah yarda.
Kaya mun dawo cikin garin Maiduguri ne dai, sai na tambayi mataimakin gwamnan jihar Borno Honorable Usman Muhammad Durkwa ko ya ga halin da waɗannan mutane ke ciki kuma menene mafita.
Gaskiya bani fara gode ma gwamnatin tarayya bisa ga taimakon da suke mana kan mutanen da suke zama a sansani na. Amma gaskiya abin na gani jama'a suna cikin hukuncin da ya kamata a taimaka musu, kuma na gode musu don yadda suka ba mu haɗin kai da muka zauna da su ma muka fahimci juna. Gaskiya duk wanda ya gani musamman ma kana yara da tsofi da bunto sai ne so dole ne mu bada himmi kuma mu hanyar da ya kamata samu matsuguni mai kyau wanda su san cewa suna tare da mutane
duk dai mutumin da ke jihar Borno kuma ke ziyaran irin waɗannan sansani ba abin da zai hana shi tosayawa da kuma jinjinawa da dukkan sojojin Najeriya da ma sauran jami'an tsaro da kuma gwamnatocin da ke tallafawa wajen taimakawa waɗannan mutane da abin da za su sa a baka wanda a yan shekarun baya zaman kansu suke amma yanzu sun zama tamkar wani abin tosai ganin yadda suka rasa dukiyansu da ma abin da za a sa a baka ya zama aiki da kuma wasu masu dokar nauyin su sakamakon irin wannan rigingimu da harhare da ayan kungiyar Boko Haram ke kaiwa Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya.
Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa jiya Asabar cewa an shiga wani sabon babi a rikicin Siriya.